Duk da yake muhawara tsakanin ƴan takarar shugaban ƙasa ta zama al'ada a zaben Amurka, muhawarar ta jiya ta zama ta tarihi a fannoni da dama. Kasancewa wannan ne karan farko da aka yi muhawara tsakanin wani tsohon shugaban ƙasa da shugaban ƙasa mai ci. Banda haka kuma, ƴan takarar sun yi muhawarar su ta farko ne jiya kafin jam'iyyun su tsaye da su takara a hukumance. Haka kuma, ko da wane ne ya lashe zaben bana zai kasance shugaban ƙasa mafi yawan shekaru a tarihin Amurka. David Budington, wani tsohon soja ɗan shekaru 85, ya bayyana cewa ya riga ya yanke hukunci kan ɗan takarar da zai zaɓa. Sai dai muhawarar ta ɗauki hankalin shi ne domin jin ko akwai wani abu na daban da ƴan takarar za su faɗa.
To me, it's just going to be reassurance to myself.
Yace a wuri na ƙarin tabbaci ne cewa zan zaɓi Biden. Zan zaɓe shi ne domin babu yadda lamiri na zai amince da zaɓen Trump. Sabili da na san tarihin shi, ba Biden bane zaɓi na na farko. Zan so ganin Bernie Sanders. Zan gwammace in zaɓi Bernie Sanders kafin in zaɓi Biden. Sai dai da yake Biden ne zai zama ɗan takarar, saboda haka zaɓen zai kasance tsakanin Biden da Trump ne da kuma Kennedy Jr. Amma shi yana ɓata lokacin shi ne kawai. Zaɓen zai kasance tsakanin Biden ne da Trump, kuma ban ga yadda zan zaɓi Trump ba. A nashi bayanin, Dr. Sylvanus Okere, wani ba Amurke ɗan asalin Najeriya, ya bayyana cewa duk da yake yanzu baya wata jam'iyya, zai zaɓi Trump ne bisa dalilin cewa,
as a security professional, security, I don't joke with it. Our border is open, insecure, a lot.
A matsayina na ƙwararrai a fannin tsaro, ba na wasa da abin da ya shafi tsaro. Kan iyakokinmu suna buɗe, babu tsaro, miyagu suna shigowa, abubuwa da ba su da kyau da yawa suna shigowa. Zai zama da mamaki a ji ina faɗin haka kasancewa ta ɗan tirani ne ba Amurke ɗan asalin Najeriya. Mutane za su ce, menene yasa ba ka son waɗansu su shigo ƙasar? Ya kamata mutane su shigo ƙasar ta hanyar da doka ta tsara. Duk ƙasar da bata kare iyakarta ba ƙasa ba ce. Na biyu kuma shine tattalin arziki. Farashin komi ya tashi a ƙasar nan. Kayan masarufi, madarar jarirai, man fetur, komi ya yi tsada. Dukanmu muna shan wahala. Amma mutane sabili da siyasa ba za su faɗi gaskiya ba. Gaskiya mutane ba sa iya cin abinci yadda suke so. Kuma a matsayina mai ƙaramin kamfani, ƙananan kamfanoni da masana'antu suna shan wuya. Sabili da haka ya kamata mutane su daina siyasa da batun su nuna wa mai laifi laifinsa. Sauran ƙasashe suna yi mana dariya. Saboda haka muna son shugaban ƙasa da zai zama shugaban ƙasa. Sabili da haka zan zaɓi manufa ne ba mutum ba. Duk wanda yake da manufa da tsare-tsare da suka fi dacewa shi ne zan zaɓa. Zan yi zaɓe ne akan tattalin arziki da kuma tsaro. Shi kuwa Malam Jibrin Saulawa, mazaunin jihar West Virginia, ya bayyana cewa ɗan takarar da zai iya kawo ƙarshen yaƙin yankin Falasɗinawa shi ne zai ba ƙuri'a.
Ilimu dai wannan zaɓe ko wannan karin abinda ke damun gaskiya ba kamar ƴan uwa bayan Allah da ke ta mutuwa a can garin Falasɗinawa. Mu abinda muke fata wani shugaba wanda in ya hau za mu samu sauyi. Shi dai wancan ya taɓa yi mun gani. Shi kuma wannan ga abin da ya gani. To gaskiya ba ma ganin akwai wani sauyi da za a samu.
Za a gudanar da babban taron jam'iyyar Democrat na ƙasa lokacin da jam'iyyar za ta tsaye da ɗan takararta a hukumance daga ranar 19 zuwa 22 ga watan Agusta a Chicago, jihar Illinois. Bisa ga al'ada, kasancewa jam'iyyar Democrat ce ke mulki, za a gudanar da babban taron nata bayan an gudanar da na jam'iyyar Republican wanda za a yi daga ranar 15 zuwa 18 ga watan Yuli bana. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Washington DC.